Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kamfani ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Lahadi 4 ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauraron abokan aiki muke farin cikin daukan da wani kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Aliyu a ba mu kanun labarai
to Ladan bayan sababbin hare-haren da aka kai a London shugabannin kasashen duniya sun fara magana game da cewa an cika hakuri da aiki da ra'ayi mai tsanani kashinta hukumomin yan sanda kasar Filipino kuma sun ba da sunan mutumin da ya kai hari a wata babbar hotel din Chacha a birnin Manila sannan tsohon magajin garin birnin New York ya ce shi daga cikin ajuhunsa zai biya kudin da Amurka ta kasa biya domin ci gaba da zama cikin yarjejeniya kasa da kasa ta Palestine inganta muhalli
to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku yi cewa mutane 14 suka mutu a yankin Niger Delta sakamakon wata arangama da aka yi
yan sanda da sauran jami'an tsaro muna aiki hannu da hannu da su an samu an kama mutane da daman gaske
haka ma a jihar Adamawa mutane biyu sun mutu kana wasu ka ji rauni ko garin yaya
lalle an tabbatar ne akwai mutum da ya kwantar a asibiti ko kuma yana gida ko kuma suna tsammani yana garin wayannan yungurawa
haka kuma muna da rahoto akan matakin da gidan rediyon Breeze FM na jihar Nasarawa ce zai dauka da kuma da yake wata azumi ne zamu kawo muku nasiha game da azumin sai mai martawan shirin duniyar Amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a barkanku da wuni Prime Minister Britannia Theresa May ta faɗa yau Lahadi cewa mutanen da suka kai hare-hare guda uku akan kasar ta cikin watanni uku da suka gabata wanda suka hada da hare-haren da aka kai yau Lahadi kan gadar London da kasuwar Borough mutane ne da ke da aƙidar muguwar ɗabi'a da kuma aƙidar Islama mai tsanani. Prime Minister May ta ce mutanen ƙasarta sun cika haƙuri wa aƙidar ra'ayi mai tsanani ta ƙara da yin kira akan ɗaukar matakin shawo kan wannan matsala. 'Yan sandan birnin na London dai sun ce mutane bakwai ne da kuma su maharan guda uku suka mutu a cikin wannan farmaki na baya-bayan nan yayin da wasu mutane 48 suka samu raunuka wasunsu kuma raunuka masu tsanani sosai. Hukumomi sun ce za ka ma'aikatan tsaro na can suna kai samami a wasu unguwanni da ke gabacin birnin na London dangane da hare-hare baya-bayan nan ko da yake ba a ba da ƙarin haske kan inin abin da yake faruwa ba. Shedon wannan al'amarin na baya-bayan nan ya soma ne daga misalin ƙarfe 10 na daren jiya Asabar lokacin da wasu suka tuka wata mota cikin matsanancin gudu zuwa kan gadar ta London daga baya suka juya motar zuwa kasuwar Borough inda mutane uku suka fito daga cikinta suka soma sukar mutane da wukaki. Mintoci 8 bayan soma wannan harin 'yan sandan suka bindige maharan uku har lahira. A halin yanzu kuma shugabannin kasashen duniya da dama sun fara bayyana bultani akan wannan farmakin da aka kai a birnin London. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce lokaci ya yi da ya kamata a jingina aƙidar yin komai daidai don kawai dace da siyasa wajen yaƙar ta'addanci. Kuma halin da aka kai a London ya ƙara jaddada sahihancin buƙatar da ya nema na hana mutanen wasu ƙasashe 6 na musulmi izinin shigowa Amurka. Sannan kuma a cikin jerin sakonnin Twitter da ya aika shugaban na Amurka ya ce cikin magajin garin London Sadiq Khan wanda musulmi ne wanda kuma ya kira akan mazauna birnin da su kwantar da hankalinsu. Shi ne Donald Trump yake cewa a sakonnin shi gashi an hallaka mutane aƙalla 7 a raunin wasu 48 sannan magajin garin London ya fito yana gaya duniya wai kada hankula su tashi. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ce halin na London ya bata mata rai ainin amma kuma ya ƙara ƙarfafa danƙon dangantakar da ke tsakanin ƙasashen Turai da kuma niyyarsu na dagewa wajen haɗa kai su yaƙi da ta'addancin tare da juna. Haka zalika shi ma shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce akwai Faransawa a cikin waɗanda wannan harin na Ingila ya rutsa da su inda kuma ya ce Faransa ita ma za ta ci gaba da amfani da duk ƙarfinta wajen yaƙar 'yan ta'adda ko ina suke a duniya. Shi ma Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ya tabbatar da cewa akwai 'yan ƙasashen mutane biyu da su ma dai an rutsa da su a wannan hari. Prime Minister India Narendra Modi ya ce harin ya girgiza India matuƙa. shi ma Vladimir Putin na Rasha ba bar shi a baya ba, domin shi ma ya fito yana la'anta farmakin, yana kuma nema a ƙara ƙaimi da haɗin kai a tsakanin ƙasashe domin a tare akidanar ta ta'addanci. Gashinta dai hukumar 'yan sandan ƙasar Philippines ta fito da sunan mutumin da ya kai hari a wani babban otal ɗin caca na birnin Manila, inda ta ce sunan mutumin shi ne Jesse Carlos, wanda kwamishinan 'yan sandan Manila ɗin Oscar Albayalde ya ce iyalin mutumin sun tabbatar musu da cewa riƙaƙƙen ɗan caca ne shi kansa, wanda kuma yake da ɗimbin bashi a kansa a dalilin yawan cacar kasino. Hukumomi sun ce Carlos ya shiga otal ɗin cacar na Resorts World ne da ke can Manila, wanda a lokaci yake shaƙe da ɗimbin mutane, inda ya cinna wuta a kan teburin caca, abinda ya sa hayaƙi ya turnuƙi wurin, kuma ƙarshenta shi wannan hayaƙin ne ya zama sanadin mutuwar mutane 36. Daga baya aka gano gawar shi kansa Carlos ɗin a wata otal da ke nan kusa da ita otal ɗin da ya sa wato ya kai wannan harin a ciki, inda kuma bisa ga dukkan alamu ya kashe kansa da kansa ne. Kwamishinan 'yan sanda na Filifini ya ce dukkan waɗanda suka mutu dai sun rasa rayukansu ne daga tsikewa da hayaƙi, kuma ba ɗayansu da aka harba. Daman da 'yan sanda na Filifini sun daɗe suna musanta ikirarin da ƙungiyar IS ta yi na cewa ɗaya daga cikin 'yan jihadin ta ne ya kai wannan farmaki. 'Yan sandan sun ce ba wata alama da ke nuna cewa harin yana da alaƙa da ake da ta'addanci. To, kuna ji labaran duniya daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Tsohon magajin garin birnin New York Michael Bloomberg ya himmatu wajen tabbatar da ganin cewa Amurka ta cika alkawarin da ta ɗauka duka da ke ƙunshi cikin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta Paris ta inganta muhalli, wanda yake kuwa Amurka ɗin ba ta cikin ƙasashen da ke goyon bayan yarjejeniyar. A kwanan nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar cewa ya janye Amurka daga yarjejeniyar saboda a cewar shi yarjejeniyar tana cin Amurka kuɗi da yawa, kuma tana iya janyo mata asara na ɗimbin ayyuka da za su kai miliyan 7 nan da zuwa shekara ta 2025. To, amma yanzu shi Bloomberg, wanda tajirin gaske ne, ya fito ya ce shi zai biya kuɗin tarbacin da ya kamata Amurka ɗin ta rinƙa biya na dala miliyan 15 daga aljihunsa, domin tabbatar da ganin ƙasashe sun aiwatar da duk abubuwan da ke ƙunshi a wannan yarjejeniyar. A ƙarshe, a yau ne mutanen ƙasar Cambodia suke zaɓen wakilai fiye da 12,000 na majalisu da sauran rukunan gwamnatin ƙasar, sai dai kuma ana kallon zaɓen a matsayin wata babbar gasa ce a tsakanin manyan jam'iyyun siyasar ƙasar guda biyu, a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar barazanar juyin mulki tun ma kafin babban zaɓen da ake son a yi, in Allah ya kai mu tsakiyar shekara mai zuwa. Firayim Minista Hun Sen da jam'iyyarsa ta CPP suna ganin cewa zaɓen na yau kamar wata jarabawa ce ta nuna gaskiyar farin jininsu a wurin al'umma, a daidai lokacin da suke fuskantar ƙarin matsin lamba daga matasa masu son ganin an canja yadda ake gudanar da abubuwa. Sai dai kuma su magoya bayan jam'iyyar ɗaya ta adawa ta CNRP suna cikin ƙarfin gwiwa saboda nasarar da suka ga sun samu a zaɓe.
To, madalla, labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To, bari mu fara da rahoton rikicin da ya balle tsakanin 'yan ƙungiya asiri da 'yan siyasa da ake yawan samu a yankin Niger Delta. Ga kuma Lamido Abubakar da ƙarin bayani a cikin wannan.
Bayan bayan nan dai, wanda ya ɗauki hankula matuƙa shine na aron gamar wasu ƙungiyoyi da suka faru, wanda ya kai ga kashe mutane kusan 20 a ƙaramar hukumar Tai da ke yankin Ogoni. Kuma ƙididdigar jami'an tsaro shine an kashe mutane 14. Kan wannan lamarin na baya bayan nan, na yi magana da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers Ahmad Zaki, ya ce
'yan sanda da sauran jami'an tsaro muna aiki hannu da hannu da su, an samu an kama mutane da daman gaske. Sassan dai inda aka fi samun matsalan wa'innan 'yan ƙungiyoyin, to an fi samun shi a arean Ahuda, can ne aka dan samu dan kashe-kashe tsakaninsu. Kuma abin ban takaici za ka iske mutanen gari ɗaya ne sun kashe-kashe biyu, wa'innan suna wannan ƙungiyar ta asili, wa'innan suna wannan ƙungiyar ta asili.
Shi ma wani ɗan jihar Rivers kuma ɗan yankin Ogoni da ke fama da tashe-tashen hankula musamman na 'yan ƙungiyoyin asiri, Musta Dick Saroni ya yi tsokaci ne kan tashe-tashen hankula na 'yan ƙungiyoyin asiri a jihar ta Rivers, ya ce
it is most unfortunate the way and manner people are killing themselves
Yana cewa ne abin takeici ne abin da ke faruwa na yadda mutane ke ci gaba da kashe kansu kuma da dama na alakanta ta'annatin na ƴan kungiyoyin na asiri ga harkokin siyasar jihar ta Rivers. Kuma koma menene rayuwar dan Adam na da matukar muhimmanci kuma masu asasa wannan bakin yanayi su sauya tunani a rundunar gamayyar tsaro ta JTF wadda take da fidikwata a jihar Bayelsa ya sa sun tashi tsaye haikan wajen ganin cewar ba su yi kasa a gwiwa ba na yaki da waɗannan bata gari da ke kawo tashe-tashen hankula a tsakankanin al'ummomi daban-daban. Ga abinda kakakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF Manjo Abdullahi Abubakar ke cewa
dakarunmu waɗanda suke sunturi akan ruwayen wannan yanki sun yi nasara dakile masu kai harin akan teku wato ƴan fashin teku kenan, inda muka samu bayani cewa akwai wasu ƴan fashin teku wanda suke shirin kaddamar da hari akan teku, sai dakarunmu suka samu suka yi musu kantambauna sun yi nasara mutum hudu daga cikin su samun bindigogi kirar AK-47 guda biyu da kuma magazin na AK-47 guda uku.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
La ilaha illallah. To har yau game da salwantar rayuka, wannan karon kuma a jihar Adamawa ne, inda rikici tsakanin kabilan Yungur da Lumbar yayi dalilin mutuwar mutane biyu, Kano wasu 40 suke asibiti domin rabon filin noma. Ga Sanusi Adamu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar yadda shugaban karamar hukumar Shalen Alhaji Rima Sha'aban Isa Dasu ya tabbatar,
kuma sai muka sake jin da asu wayannan makwabta kuma sun sake zuwa sun fadawa wayannan ƴan wasu makwabta din suka kona musu wayannan ƙauyuka na su ma gaba daya kuma su ma a wurin suka yi musu aka yi samu kiza ne wanda na ji aka san gawa ko ne aka samu bangare da ido na bakan, amma lalle an tabbatar min akwai mutum da aka kwantar a asibiti sai kuma yana gida sai kuma suna tsammani yana garin su wayannan yungurawa din.
Eh to yanzu akwai mataki da kuka dauka baya-bayan nan domin ku ga an maido da zaman lafiya a yankin?
Eh lalle tun daga jiya matakin da muka dauka shine mun tafi da jami'an tsaronmu mu har yanzu kuma mun koma wannan wuri kuma ikon Allah da aka je kuma daga son akwai jami'an tsaro na gefen Benue development area kuma sun zo namu sun je sun hadu a wurin suka samu dai aka abun ya sake labawa.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Adama ta bakin jami'in hulɗa da jama'a SP Othman Abubakar ya tabbatar da kuwar rikicin lokacin da na tuntube shi ya nemi da in bashi lokaci domin ya tuntube abokan aikinsa.
Wayannan mutanen shirin da bangaren son kaman dan wuri kamar dan wuri da na samu bincika zanen gefen operations.
To amma har daidai lokacin da nake hada wannan rahoton ban sake ji daga gare shi ba. Wata jami'ar kiwon lafiya mataki na farko a yankin da rikicin kan iyakar gonaki tsakanin kabilar Libo da Yungur ya shafa da ta nemi in sake sunanta ta yi mini bayanin yadda karamar cibiyar kiwon lafiyar ke fama da waɗanda suka jikkata.
Mutane marasa lafiya a wurin ne masu kananan rauni wanda aka harbe su da dubbe da wanda suka samu magani ne mutane 30 suka yi jinyar su da dan su muka tura a hikata namu a wurin ka wani kuma aka tura su a mamakin dai ne wanda aka kawo asibiti ya mutu a asibiti amma aka ce akwai waɗansu kuma wanda aka kashe su a bakin daga a wurin.
Na yi kokari in ji ta bakin shugaban karamar hukumar son na bangaren da kabilar Yungur ke da zama ta wayar salula da kuma hanyar sakokar ta kwana, amma ya ci tura. Yau sama da shekaru 30 kabilun Libo da kuma Yungur da ke zaune a ƙauyen Gargaji da ke da iyaka da ƙananan hukumomin Song da kuma Shalen ke fama da rikici kan iyakar gonaki da ya yi sanadiyar asarar ɗimbin rayuka da salwantar dukiyoyi da dama. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
To a can jihar Nasarawa ko gidan rediyon nan mai zaman kansa ne da ake kira Breeze FM ya ce ya ɗauri aniyar maka gwamnatin jihar Kotu na rusa masa muhalli ba bisa ƙa'ida ba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A taron manema labarai da daraktocin gidan rediyon suka kira sun bayyana cewa gwamnatin jihar ta Nasarawa ba ta bi matakan da suka dace wajen rusa gidan rediyon ba. Mr. Nawani Aboki shi ne ya mallaki gidan rediyon na Breeze FM.
Mutanen Nasarawa sun ce dole a kai shi kotu. In magana cewa mas namu tana kawo ciwo, akwai mas guda 21 a cikin garin lafiya. Kuma ba wai akan hanya ma gidaje mutane namu ne kawai akwai damuwa. Ko wani lokaci za mu doke mutum da mun san ra'ayin shi daban da na gwamna mukan kawo na fatin gwamna. an bani COO na gidan zama, amma kuma NGO da nake aiki da shi za ta kenan shekarunmu 18 kenan. Sun ce mana ya kunyi wannan gidan rediyo da muke akwai damuwa su ce akwai damuwa. Mun ce to me ya kamata mu yi? An je ku je ku applying suka yi application ga sun nuna muku dukkan mu yi anan muka kai ranar Juma'a da safe kenan. Sun ce su akwai strike su ba su karba takardu daga hannunmu. To a Juma'a ranar da yamma aka zo ka rubuta demolition safe sai ga trailer da bulldozers sun shigo suna tabbuka kai ba su bayan muna ma mu ce ga kayan mu bari mu gama jibo nothing.
A bangaren gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da raya al'adun gargajiya a jihar ta Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya ce takardar mallakar fili da aka ba mai gidan rediyon don ya gina gidan zama ne ba gidan rediyo ba.
Eto mu zancen kai mu kotu wannan ba za ka dake mutum ka kuma hana shi kuka ba. Matsayin mu guda ɗaya ce takardar nan an ba shi ne don ya yi gidan zama ba ya gina gidan rediyo ba. Kuma gidan da aka ba shi ya gina ya gina. Inda ya gina ya kafa rediyon nan kafin ya yi wannan gini ya kamata ya samu hukumar raya birni su ba shi approval su tabbatar mishi da wannan kafin ya gina wannan. Tunda mun tabbatar cewa mun bi duk abin da aka yi an yi shi ne bisa kan ka'ida. In yau ya buƙaci fili yana so ya gina gidan rediyon shi kuma ya bi duk ka'idoji ya gina kayansa ba wanda ya hana shi.
Na kuma zanta da waɗansu dattawa a jihar ta Nasarawa wanda suka nuna rashin jin daɗinsu da matakin da gwamnati ta ɗauka na rushe gidan rediyon.
Ni ne ambassador Polycarp Azige. Ko da wuri nan masauki ne gida ne ba wurin abin nan ba. Ai dukiya an riga amfani da dukiya nan. Za a ba da lokaci na. Ai ko mutum yana zaman gidan haya ne za a ba shi lokaci ko ya kimsa kayansa. Kafin ya bar gidan.
Sunana Honorable Matia ta akwai. Mu mun sabi a lokacin military government. Har zuwa civilian government bam taba gagurin da an ce an rushe gidan radio ko kuma television ko kuma wani abu haka ba. Ba ba mutane dalilin abin da yasa ya faru ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
Wallahi kyauta yanzu kuma sai rahoton da ke cewa tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya zama wazirin Adamawa mukami na biyu a masarautar ta Adamawa. Sai dai wasu 'yan jihar na cewa zai jingina siyasa ne ya koma fada. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni na cewa mutane hudu ne fa suka nemi wannan mukami, ciki ko har da Walin Adama wanda ke zama babban sakatare janar na kungiyar kasashe masu albarkatun man fetur ta OPEC wato Dr. Muhammad Barkindo. Kawo yanzu tuni 'yan majalisar masarautar Adama masu ke cafar mu baya ga sabon waziri Atiku Abubakar da kuma ɗansa turakin Adama Aliyu Atiku Abubakar wanda ɗa ne ma ga Hajjat ɗiyar marigayi Lamido Aliyu Mustapha. Galadiman Adama Mustapha Aminu shi ne ma ya jagoranci hakimai da ma sauran ƙusoshin fada zuwa wannan mubaya'ar.
Wannan tawaga ce daga majalisar masarautar Adamawa tare da hakimai da sarakai na Adamawa kuma muna mai baka cikakken haɗin kai da goyon baya. Muna tabbatar maka cewa ka dace da wannan babban matsayi domin irin so da kishin ƙasa da wadda kowa ya san ka da shi. Tunda muka sami ƴancin kai wato independence babu ɗan Adamawa wanda ya nuna so
to sai dai kuma da yake mai da jawabi Atiku Abubakar ya mako sabala ya cewa ne zai hada kan sarakunan masarautar domin kawo haɗin kai da kuma fahimtar juna.
Jika marigayi ne Lamido Adama Allah ya rahamshe shi Aliyu Mustapha. Baya ga wannan ina so ku da kanku in gode muku kwarai da gaske da wannan ziyara na taya murna da kuma mubaya'a domin mu haɗa kai mu yi aiki tare domin ci gaban ƙasarmu da kuma ci gaban jama'armu. Ina so in tabbatar muku da cewa a shirye nake yi aiki da ku. Baku cikakken haɗin kai da goyon baya
kamar yadda yake a bisa al'ada. Waziri shine na biyo bayan Lamidan Adamawa wanda hakan ya sa kawo yanzu jama'a suka soma bayyana ra'ayoyinsu game da wannan sarautar waziri tare ku da aza tambayar ko shin Atiku zai ajiye siyasa ya koma fada ko kuma a'a.
Gaskiya mun ji daɗi da aka bawa Atiku wannan waziri ne don gaskiya zai taimaka wa ƙasa gaba ɗaya ne shi yasa.
Atiku kan an bashi waziri mu kuma mun ji daɗi. To amma ka san waziri kuma yana bukata zaman fada. to ba mu san ko Atiku zai bar siyasa ya zo na fada ko kuwa zai ci gaba da siyasa ba.
Gaskiya mun ji dadin mukami da aka bashi na waziri, wazirin Adama, mun ji dadi sosai. Ba mu sani ba yanzu daman waziri zama yake a fada, yanzu ko zai bar siyasa ya dawo fada ba mu sani ba, shi muke jira dai mu gani.
Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar wannan tambayar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To har yanzu ji ana tare ne da sashin Hausa na murar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 10:11 na safe da minti 20. Ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu wannan mako zamu gabatar muku da wani bako ne da ya tattaki zuwa nan Amurka domin gabatar da mukalar sa kan bincike da yayi kan wani nau'in abinci ko kuma kayan marmari wanda ake yawan samun sa a kasashen Hausa, inda ya gano cewa amfani da wannan nau'in abinci ka iya hana mutane saurin kamuwa da cutar kansar babban hanji da aka fara gani a lamun ballata na hiyar Afirka. Bakon ya samu gayyata ne da kungiyar nan ta masu bincike akan cutar kansa da ke nan Amurka, wato American Association for Cancer Research a turance. Bayan kuma ya gabatar da mukalarsa ne na samu na tattauna da shi yayin ziyarar da ya kawo mana a nan ofishinmu. Bakon namu dai sunansa Mubarak Labaran Liman, malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalle da ke Zaria, kuma ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na uku, wato PhD a Jami'ar Ahmadu Bello da ita ma ke Zarian. Na kuma fara ne da tambayarsa kan binciken da ya yi dangane da wannan nau'in abinci.
Akwai gwaji da ya nuna cewa su Amurkawa 'yan asalin Afirka, wato baƙaƙe wanda suke su zaunannu ne nan a America, to anan su America su ne mutanen da suka fi zama a sunfi kaman predisposed, sunfi yuwar samun haɗarin cutar, musamman ita wannan colorectal cancer wanda mu muke aiki a kai, wanda cuta ce ta kansa wanda take kawo babban hanji. To amma kuma a inda su masana anan suke ganin cewa ko binciken da aka yi ya tabbatar da cewa su kaman kwayoyin halittar su kaman na genetics din su ya ba da wannan damar na su samu wannan ciwukan kamar haka. To sai muka kuma a can Africa, musamman West Africa, mu ba haka bane, wannan cuta tana da karanci a mutanen mu wanda suke a Africa, wanda kuma kaman kwayar halittar mu da su Amurkawa da suke nan bakake ɗaya ne. So ya kamata a ce idan da a ce magana ce ta kwayar halitta kawai, to ya kamata a ce wa muna da wannan ciwukan sosai haka. To da haka sai muka fara tunanin cewa maybe mai yiwuwa yanayin abinciccika da muke ci da kuma rayuwar da muke a Afirka ita ta taimakawa su 'yan Afirka baƙaƙe ya zama ba su samu kamuwa da wannan cutar sosai ba.
Wato ba sa saurin kamuwa da cutar kansa idan aka kwatanta su da ainihin Amurkawa 'yan asalin Afirka kenan.
Kwarai da gaske.
To da yake kai maganan wasu nau'ikan abinci da muke ci ne suke sa wataƙila mai yiwuwa ba ma kamuwa da wannan cuta a can Afirka. Kamar waɗannan irin binciken na komai da hankali ne kan wasu takamaiman nau'ukan abinci ne?
Na'am, wato tun da farko daman ita kamar cutar kansa a jumalance ciwo ce wanda kusan abubuwa guda uku su ne suke iya haɗuwa su haifar da ita, ko dai yanayin kwayar halitta na halittar mutum yadda DNA ɗin shi yake, ko akwai wasu su genes ɗin da suke da matsala, ko kuma yanayin abinciccika da shi wannan mutumin yake ci, ko kuma yanayin rayuwa na kaman harkar shan taba ko giya, ko kuma yanayin mazauni da muhalli da wannan da yanayin wasu gubobi da mutum ya zama ya samu kanshi a ciki da sauransu. Tun usuli mu a kaman matakin digiri na biyu na masters, na yi aiki ne ɗaukacin inda na binciki yawa-yawan kaman abinciccika wanda suke kaman kayan marmari da muke ci a Afirka, wanda suke ɗauke da wani sinadarai kaman na antioxidant wanda kar tasiri wajen rage ƙaimin ciwon nan cuta, ko kuma kiyaye ma mutum gaba ɗaya daga samun ita wannan cutar su da haka a mataki na wannan degree na biyu na yi bincike akan wannan normal abubuwan da muke ci kaman su dinya kaman su tsamiya kaman su goruba kaman su data yalo taura da sauran su wanda yawayen wa'annan abubuwa ne wanda kaman kawai ana cin su ne a karkara mu da muke birane ba mu fiye ma dauki mun dauke su kaman ba wani abu bane masu muhimmanci amma kuma wannan binciken da ya tabbatar da cewa nan abincicika ne wanda suke da matukar muhimmanci wajen kiyaye jikin dan adam dokar daga kamuwa daga irin wa'annan ciwukan su sai sosai kuma mun ba da shawarwari akan yadda za a yi a tabbatar da cewa mutane sun dawo cin wa'annan abubuwan musamman wa'anda suke zaune a birane wanda suke ganin kaman ba cimaka birni bace a cimaka ce kaman ta mutanen ƙauye.
To masu sauraro, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dora kan inda muka tsaya a wannan hira da muka yi da Mubarak Labaran Liman, ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na uku wato PhD a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamali da ita ma ke Zaria, wanda ya bincike akan abincin marmarin na taura wanda yake da sinadaran kare kamuwa da cutar kansa ta babban hanji. Yanzu a madadin shi bakon namu, ni Mahmud Dalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud Lalo, kamar kuma yadda muka saba kawo muku wato nasiha lokacin azumi ga Malam Abdullahi Balalo da nasihar.
Muna da wani abin da za mu iya canja tunanin al'ummarmu baki daya ta hanyar tallafa musu. Kar mu bar waɗanda ba musulmi ba su zamanto su ne za su zo su tausaya musu, sai su zamanto sun samu tunanin cewa kamar addini nan ba na tausayawa bane. Alhalin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cikin watan azumin Ramadan, taimakon da manzon Allah yake yafi iska da aka sako sauri wurin tausayawa da taimakawa. Sannan manzon Allah ya ce da ni da wanda ke taimakon marayu kusa muke cikin gidan aljanna. Annabi ya ga wata mata tana kokarin bin sa wurin shiga aljanna, yace kefa, tace na tsaya ne ina tausayawa ƴaƴana marayu. Kuma mun lura a ƙasar nan tamu Najeriya an kashe mutane sama da mutum 20,000 lokacin wannan rikice-rikice na Boko Haram. Wa'anda aka kashe su mafi yawansu musulmai ne, yaya ƴaƴansu, yaya matansu. Haka za mu zura ido, gwamnati ba za ta iya yin wannan ba. Al'ummar musulmi mu shigo mu tausaya kuma mu taimaka. Gwamnati ta kawo support ɗinta, mu kuma mu ga yadda za mu taimaka musu gurgudun hali.
To madalla, Allah ya kyauta. Yanzu kuma lokaci ne da yayi da zan mai sheku ga Aliyu Mustafa Sokoto domin kawo mana labarai amma wannan karan a takaice.
Malaram Prime Minister Britania Theresa May ta faɗa a yau Ladi cewa mutane da suka kai hare-hare guda uku a kan ƙasar ta cikin watanni uku da suka gabata, wanda suka haɗa da hare-haren da aka kai yau Ladi a kan gadar London da kasuwar Borough, mutane ne da ke da aƙidar muguwar ɗabi'a da kuma aƙida ta musulunci mai tsanani. Prime Minister ɗin ta ce mutanen ƙasar ta sun cika ƙoriya wa irin wannan aƙida mai tsanani kuma ta nemi a ɗauki matakin shawo kan wannan matsala. Yan birnin London dai sun ce mutane bakwai da kuma wato 'yan sandan London kai sun ce mutane bakwai ne da wasu maharan guda uku suka mutu a cikin wannan farmaki na baya-baya, yayin da wasu mutane 48 suka samu raunuka, wasu su koma su tsanani. Yanzu kuma shugabannin kasashen duniya suna ta maida martani kan wannan halin da aka kai a London. Dayansu shi ne shugaban Amurka Donald Trump da yake cewa lokaci ya da ya kamata a jingina aƙidar yin komai daidai domin ya dace da siyasa wajen yaƙar ta'addanci, kuma ya yi amfani da wannan dama ɗin wajen jaddada sahihancin buƙatar shi na neman hana musulmani mutanen wasu ƙasashe shida na musulmi izinin shigowa cikin ita Amurka ɗin. Sannan a cikin saƙonnin Twitter da aika shugaban Amurka ya ce cikin magajin garin London ɗin sa dai kan wanda musulmi ne, saboda kiran da shi magajin garin ya na cewa mutane su kwantar da hankalinsu, abinda Donald Trump ya ce ya ba shi mamaki. Ƙarshen ta hukumomin ƙasar ɗan sandan Filipino kuma sun fito da sunan mutumin da ya kai hari a wani babban otal ɗin caca na birnin Manila. Suka ce sunan mutumin shi ne Jesse Carlos, wanda kuma shi ne ɗan sandan Manila ɗin ya ce iyalin mutanen sun tabbatar musu cewa rikakken ɗan caca ne shi kanshi.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kuma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'ziyarmu ga Shehu Umar Rungo kwantagoran na rasuwar yayansa Muhammad ɗan Juma, wanda ya rasu shekaranji a garin Kaduna. Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashi. yanzu Amadun Kwara kuwa nan sashin Hausa musamman Aliyu Mustafa Sokoto da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Cubahiru Jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu ni Lada Ibrahim ke cewa ko ni lafiya mu kuma ƙara san ruwa wannan lafiya.